بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, barkanmu da sake saduwa a wannan safiya wadda ita ce safiyar Lahadi, 26 ga watan Juma'adul Ula, hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama, shekara 1442, wanda ya dace da lissafin 10 ga watan Januari, shekarar miladiya ta 2021. A wannan karatu namu na juz'un fittiba'i sunan, wato juz'i wanda al-Imamu Adh-Dhahabi ya wallafa dan yin nasiha akan at-tamassuk bis sunan, ruko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, da kuma gujewa bid'o'i a cikin addini. Allah ya saka wa al-Imamu Adh-Dhahabi da al-Khairi. Wannan shine darasi na 7 a cikin wannan jeringiya insha Allah. Za mu tashi kai tsaye a inda malai yake cewa wa qad yaf'alu al-muslimu ba'd al-umuri bi naw'i ta'wilin fa yukhti'u والله يغفر له وقد يتوب وينقاد للحق او له حسنات ما هي كافن nan darasi da ya gabata akwai wani yara da ya kamata ne ishara zuwa gare shi a inda na ambaci tarihin rasuwar al-Imam Ahmad ibn Hanbal sai na ce shekara ta 246 wannan kuskure ne daga gare ni shekara ta 241 shine da wato abin da yake sawab wanda yake daidai game da tarihin rasuwar al-Imam Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani rahmatullahi alayhi. Allah ubangiji ya gafarta mana. Malam yace wa qad yaf'alu al-muslimu ba'd al-umuri bi naw'i ta'wilin, yana ta maganganu akan irin abin da ya faru a cikin tarihin musulunci a takeice, wato da inda yake cewa daga baya, bayan shudewar zamanin sahabbai da tabi'ai da irin ayyukan da suka yi na al-khairi, sai aka samu wasu mutane waɗanda suka wuce makaɗi da rawa wajen yunwatar da cikinsu ko wajen ƙin yin bacci da ruhubaniyanci, wato bauta Allah ta hanyar guje ma abubuwa na halas, irin abinda Kirista suke yi a coci. Sannan kuma wasu suka zaƙe wajen matsaloli da suka shafi tattaunawa akan aƙidoji da matsaloli, wasu kuma suka zaƙe wajen sauraron kaɗe-kaɗe da mandula, wasu kuma kamar musamman shuwagabanni suka kai matuƙa wajen yin almubazzaranci da dukiya ta al'umma wadda ke baitul mali, su baiwa wanda bai cancanta ba, su hana wanda yake ya cancanta. Wasu kuma har ila yau ne daga cikin shuwagabanni suka zaƙe sosai wajen uquba da suke wa mutane da zalunci. Aka samu kuma 'yan kasuwa suka dinga yin dabaru da wato salon da za su ci wato riba ta bayan fage. Sannan wasu kuma daga cikin malamai suka kai matuƙa wajen kore siffofi na Allah subhanahu wataala al-khabariyya, kenan siffofin Allah al-khabariyya, har wato wasu kuma suka kishiyance su kuma suka yi ta tabbatar da wannan siffofin. Mutum ya ce sannan mutane suka yi tanattu'i, suka zaƙe a harkar addini, suka kambama abubuwa, ya ce fala quwwata illa billah. To daga nan ne sai ya ce wa qad yaf'alu al-muslimu ba'd al-umuri, muslimi yana iya aikata wasu abubuwa bi naw'i ta'wilin, da wata fassara muslimi na iya aikata wani abu da wani ta'wili sai ya zama ta'wilin nashi fa yukhti'u, sai ya kuskure, wallahu yaghfiru lah, Allah subhanahu wata'ala zai gafarta mishi in yaso, wa qad yatubu wa yanqadu lil haqq, wani lokaci kuma shi da kanshi sai ya tuba ya bar wannan abun, ya dawo ya bi gaskiya, aulahu hasanatun mahiya, ko kuma koda bai dawo ya tuba ba, Allah a cikin falalarsa da gafararsa da ainihin rahamarsa ga bayinsa sai ya gafarta wa wannan musulmi waɗannan abubuwa da yayi sakamakon wasu ayyuka na alkhairi da musulmin yayi, kamar yadda Allah yake cewa innal hasanati yudhhibna sayyi'at, lalle abubuwa kyawawan ayyuka suna kawar da munana, alal aqalli ma alula da ci gaba da yin sallah kullun suna sa a gafarta mutun zunubansa. kamar yadda kuma al-Imam Ibn Taymiyyah a cikin littafin Iqtida' as-Sirat al-Mustaqim da wasu wurare daban ya tattauna akan abubuwan da ke sa a gafartawa mutum zunubai baya ga istighfari da tuba akwai abubuwa daban-daban wadanda a sanadiyar su Allah subhanahu wataala sai gafartawa mutum zunubin shi kamar ibtila'i da Allah zai jarabci mutum da shi a cikin jikinsa ko a dukiyarsa ko a cikin iyalinsa ko a rayuwarsa ko a sana'arsa da makamantansu wadannan su ma suna daga cikin mukaffirat to Allah subhanahu wataala sai gafarta ma bawansa wannan kuskure da yayi ko wannan ta'awili yayi wato mutum yakan iya auka wata bid'a sai zama bid'an nan ba wai ya nufaci ta bane a karankin kanta a'a yayi ta'awili yana ganin ba kuskure bane yayi ba wai yana sana bid'a bace ya auka mata kama abin da ya faru da wasu daga cikin malamai a zaman na mabambanta sai ka tarar sun yi wani ta'awili Ibn Khuzaima rahmatullahi alaihi ya samu kanshi a cikin ta'awili na hadisi sura al-Imam Ibn Hazm rahmatullahi alaihi ya samu kanshi a cikin wasu kurakurai na ilimi wanda malamai sun ta ishara zuwa gare su kamar da Zahabi yake cewa ina kaunar Ibn Hazm amma bana yadda da shi akan mafi yawan maganganun sa to duk irin waɗannan ana fata Allah subhanahu wataala sai ya gafarta musu ya rangwanta musu ya kauda kai daga laifukan su to haka a wannan zamanin ma da muke rayuwa sai ga wani malami ne ahlus sunna malami ne mai kantar da sunna sai ka same shi ya fada cikin wani kuskure ko ka ji yayi musun wato shiga aljani jikin mutum ko ka ji yayi musun dawowa annabi Isa ko yayi musu akan ka'ida ta biyayya da ainihin wato ka'ida ta rashin khuruji ko ka ji yayi musun hadisin ceto ko hadisin al-Isra wal Mi'raj ko yayi ta'awilin siffa ta uluwi ko abubuwa ire-iren waɗannan ga sunan mabambanta da zaka samu malamai sun samu kansu ɗai-ɗai wasu a cikin irin waɗannan jarabawa ta kuskure to duk waɗannan sai ai fata Allah subhanahu wataala ya gafarta musu wani kuma sai kaga Allah subhanahu wataala ya mishi fatahin da shi da kansa ya dawo ya gane kuskure ne ya dawo kan daidai to in ma bai gane ba har ya mutu akan wannan fatawa to ana fata Allah subhanahu wataala zai gafarta mishi domin ta'awili wani malamin ka je inkarin tabbato sihiri ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tare da cewa waɗannan abubuwa ne tabbatattu suna cikin hadisai ingantattu tsakanin Bukhari da Muslim da sauran littafai ina fata muna ganewa to malam ya ci gaba da cewa wa qad kafural munkaru wal hadath a yanzu da muke rayuwa wato tun a zamanin Imam Adh-Dhahabi kina karni na 8 zuwa na 9 Dhahabi ya ce wa qad kafural munkaru hakika ababan kyama munanan abubuwa barna da abun Allah wadarai sun yi yawa wal hadathu da kirkire fala haula wala quwwata illa billah idan a wancan zamani shekara 800 baya za a faɗi wannan magana ina kuma ga wannan zamanin da muke rayuwa to ai sai an ƙara a ce faqad kasural munkaru wal hadathu kasaratan ko a ce kasaratan kathiratan ko a ce kasura jiddan dole sai an ƙara da wani taukidi wanda zai ƙara fito da abun fili tafaqama wato yayi yawa yanzu laqad balaga sailuz zuba kamar yanda larabawa suke cewa wato ruwa ya riga ya kawo gaba ruwan kogi ya cika gaba al-Imam Adh-Dhahabi yake cewa ai al-munkar ababan kyama na sabo da sabawa Allah da barnataku da abubuwa na munanan ayyukan mutane sun yawaita wal hadathu da kirkirarrun abubuwa sun yi yawa ga su a cikin addini kala daban-daban kowane mutum ko kowace kungiya ko kowace tawagan mutane sun kirkiro abubuwa iri daban-daban sun ce wannan shine addininsu kuma akan shi suke gina soyayya da gaba akan shi suke gina wala'i da bara'i da wala'a da bara'a akan shi suke yin komai kuma suna ganin duk wanda bai tare da su to akan bata yake fa kullun yad'i waslan bilayla wa layla la tuqiru lahu bi dhaka Allah shi kyauta yace falyanhal faqihu amma amkana min al bid'i biniyatin khalisa abinda yake wajibi akan malami a wannan zamani yace falyanhal faqihu malami yayi kokari yayi hani akan bid'o'i amma amkana iyakar abinda zai iya hanawa min al bid'i na daga bid'o'i biniyatin khalisa ya kai malami kai haka da niyya ta gari da niyya mai kyau da niyyar neman lada a wurin Allah da niyyar neman gyara al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wal yahdharil ghadaba kai a hankali kai taka tsantsan ka guji fushi a cikin wa'azinka fushi wanda zai sa kai ta fadan maganganu ba kai ba gindi ya zama yanzu ba wa'azi kake ba hayaniya kake fa innal furqata halaka wal jama'atu rahma yace fa innal furqa dan rabuwar kan musulmi to halaka ne duk inda musulmi kansu ya rabu to wannan zai zama musu dalilin samun matsala a cikin rayuwarsu a cikin al'amuransu kamar yadda Allah yake cewa wala tanaza'u fatafshalu watazhaba rihukum kar ku dinga jayayya fatafshalu sai ku samu failure ku lalace watazhaba rihukum kuma karfin ku ya tafi karfin ku sai ya lalace sai zama ga kunan da yawa amma kuma yawan bai da wani amfani gusa'un ne ka gusa'is sayl yawa ne kaman yawan taran datti wanda ruwan sama ke tahowa da shi haka wal jama'atu rahma kuma tattaruwan al'umma musulmi a wuri daya to wannan rahama ne falala ne abinda malai yake ishara a nan shine karka je garin inkarin wani munkari ka haifar da munkarin da yafi shi zaka sai ka zama kana da hikima kana da basira kana da sanin ya kamata kana da kuma lura da masalih da mafasid kokarin hade kan musulmi wajibi ne yana gaba da wato duk wani abu da ka sani zaka sai ka bi a hankali wajen wani munkari ne zaka yi inkari yaya zaka yi inkarin shi a ina a wani lokaci in ya zama wannan inkarin zai jawo mafsada fiye da wanda ake ciki to Imam Zahabi yana nuni zuwa ga so sai ka bi a hankali ba haka ake inkarin munkari ba wayruwa annahu mabtada qaumun bid'atan illa rufi'a minhum min as-sunnati mithluha yace ana ruwaitowa cewa mabtada qaumun bid'atan wasu mutane ba za su taba kirkiro wata bid'a ba illa rufi'a minhum min as-sunnati mithluha bisa da mutane suka kirkiro bid'a to za a dauke wata sunna au a daidai wajen wato bid'a da za su sai sun maye gurbin ta ne akan wata sunna alal misali sunna ta zo da cewa idan an yi da sallah ayi azkar ayi istighfari ayi tasbihi ayi kaza a karanta wasu ayoyi da wasu surori to wannan shine abin da sunna ta zo da shi idan mutane suka maida al'ada su cewa da an yi da sallah maimakon su yi wannan sunnar sai su fara sanarwa ko su fara kirga wasu addu'o'i a cewa na karanta mana kaza wana karanto kaza fatiha kafa kaza falaki kafa kaza laqad ja'akum kafa kaza kaga wannan ba shine sunna ba wannan wani abu ne da su suka kirkiro suke yi to a garin yin wannan sai zama sun maye gurbin waccan sunna din koda wani yana so yayi a gefe to za zama akwai tashwishi akwai confusion da za su dinga same a cikin kwakwalwarsa ba zai samu halin yi lafiya ba ina fata mun gane wannan kaga wannan abu ne da yake a fili a aikace haka a san da za a je janaiza akwai addu'o'i da ake so a yi ma mamaci akwai addu'o'i waɗanda ake yi da zaran an rufe mamaci to idan aka zo aka kama wani dogon wa'azi aka mai da shi routine dole sai an yi wani dogon wa'azi wane yayi ya ba wane to kaga an kawar da wannan sunnar ina fata mun fahimci wannan a dai san da ya kamata a mai addu'a da annabi yake cewa fa innahu al'ana yus'alu to ku kuma kun zo kuna ta wa'azi ko kuna ta bayani akan abin da kwamitin makabarta suke yi da bukatun da suke nema da kaza da kaza din ana da bukatan wannan sai a bari a gama asalin abin da shine sunna ta ce ayi daga baya sai ayi wadannan ina fata muna ganewa jama'a malin ya ci gaba da cewa wannan hadisi al-Imam Ad-Darimi ne ya fitar da shi da Ibn Waddah a cikin Al-Bida wa Nahyu Anha da al-Imam Ibn Battah a cikin Ibanassa da kuma Al-Lalakai Hibatullahi Al-Lalakai a cikin Sharhi Usul I'tiqadi Ahlus-Sunnati wal Jama'a da Abu Isma'il Al-Harawi a cikin Dhammul Kalam da al-Imam Abu Nu'aym Al-Hafiz a cikin Hilyatul Awliya sun fitar da shi ta hanyoyi da dama zuwa ga Abdurrahman Al-Auza'i zuwa ga Hassan Ibn Atiyya shine ya faɗi wannan magana sace Hassan dan Atiyya tabi'i ne shike faɗan wannan magana isnadin ta kuma tabbatacce ne ina fata mun gane wannan wa qad shara'a Allahu istima'al Qur'ani wa nadaba ilayhi wa dhamma ma yu'man yu'ridu anhu fa a'rada qaumun an haqiqatihi wa fahmihi alladhi yakhsha'u lahu alqulub thumma saru lawnayn lawnan qasaw wa qatasaru ala zahirihi wa ala tilawatihi amaniya ka amani ahli kitab ka ahli kitabi wa lawnun talabu رقة قلوبهم بسماء غيره كالرهبان وكل من الطائفتين تقول للأخرى لستم على شيء ما لن يتشي وقد شرع الله استماع القرآن الله سبحانه وتعالى يا شرع أنت من مو مسلمي cewa addinin Allah ya shar'anta mana mu dinga sauraron alqur'ani da ana karantawa kamar yadda Allah yake cewa wa idza quri alqur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun duk sanda ake karanta alqur'ani fastami'u lahu lalle ku saurara wa ansitu kuma ku shiru la'allakum turhamun za ku samu rahama in ku kai haka wannan daba idai Allah ya ja hankalin mutane zuwa ga wannan aiki na sauraron alqur'ani da abin da ke cikin shi na falala wa dhamma man yu'ridu anhu Allah subhanahu wa ta'ala ya kuma zargi wanda ya kauda kai daga barin alqur'ani wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka wanda duk ya kauda kai daga dhikri ambaton Allah wato alqur'ani kenan yana da rayuwa wata ke danka mummunar rayuwa haka wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadha alqur'ana mahjura Annabi sallallahu alaihi wasallam dai kai ƙara a gaban Allah ranar alkiyama yace ya Allah lalle mutane na sun yi riko da alqur'ani dinnan a matsayin abin da suka kaurace mai al-imamu ibnu qayyim al-jawziya ya tattauna akan siffofi na kauracewa alqur'ani wajen kala shida wannan kenan fa a'rada qaumun an haqiqati sai wasu mutane daga cikin bidiyoyin da suka kirkiro sai suka kauda kai daga barin haqiqanin abin da ake nufi da sauraron alqur'ani wa fahimi suka kauda kai daga kokarin fahimta alqur'ani allazi yakhsha'u lahu alqalb wanda shi alqur'ani sauraron sa da tadabburi da fahimtar ma'anarsa shi yake sanya zukata su zama suna jin tsoron Allah babu wani abu da zai gyara zuciya kamar alqur'ani thumma saru launaini sannan sai kuma su waɗanda suka kauda kai daga barin alqur'ani dinnan sai suka zama kala biyu launan qasau akwai waɗanda zuciyarsu ta bushe wa qatasaru suka taƙaito ala zahiri a bisa zahirin doran alqur'ani ba sa kokarin gano sirrorin ma'anoninsa wa ala tilawati abinda suka iya kawai shine karanta matanin alqur'ani haddace doran alqur'ani kawai da karantawa da gasa akan shi amani ka ahlil kitabi burace-buracen su na duniya ne kawai irin na kiristoci da yahudawa wa launun da kuma wasu nau'i din talabu riqata qulubihim bisama'i ghairi su kuma sai suka nemi ina za su samu zakatan su su laushi to ba a wajen alqur'ani ba sai shedan ya riya musu bari su je su sauraro wani abu can daban wanda zai sa zakatan su su laushi shine kida da rera waka da ganga suka yi ta sauraron waɗannan abubuwa har suka dinga ɗauko su suna kawo su masallaci har suna cewa ma wannan sauraron ai addini ne ma kai ƙarke suka kai suka zake suka ce kai ya ma fi sauraron alqur'ani falala ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira al-imamu ibnu taymiya a cikin littafin al-istiqama ya tattauna da tsayi sosai akan wannan mas'ala wanda ya kai a ce in an ware shi ma littafi ne mai zaman kansa inda ya ta mai da martani ga Abul Qasim al-Qushairi daga littafin sa mai suna Ar-Risalatul Qushairiyya haka Ibn al-Qayyim na da littafi musamman akan mas'alatus sama batu akan sauraron kida a wancan zamanin da suke rayuwa tsakanin karni na 6 zuwa na 7 zuwa na 8 wannan zahira ta sauraron kada-kade da mai da kida masallaci da gabatar da shi akan sauran sha'air na addini ya yadu kwarai a cikin al'ummar musulmai kamar yadda har yanzu ma abu ne da yake mai yaduwa wanda yake ta goma shi to da haka zaka ga malamai da dama da suka rayu a wancan zamani sun tsaya tsayin daka wajen mai da martani akan wannan barna da tona asirinta da bayani akan wajihi na gaskiya game da al'amarinta Allah ubangiji ya samu dace wa kullum min at-ta'ifatayn taqulu al-ukhra sai zama su bangarorin guda biyu da wanda bai tunani game da ma'ana alqur'ani sai dai karanta lafazin da wanda kuma shi ba ma qur'anin ba yayi watsi da alqur'ani kida kawai yake ji to dukkanin su kowa sai yana ce ma dayan lastum ala shay'in ba a bakin komai kuke ba irin magana tsakanin yahudawa da kristoci wa qalatul yahudu laysatun nasara ala shay'in wa qalatul nasara laysatul yahudu ala shay'in kowannan su yana yi ma dayan yarfe cewa ba akan gaskiya kake ba shine kaman baitin da zada zu wa kullun yadda iwaslan bilaila ولا لا تقر له بذاك اذا اشتبكت الدموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى انجي مي واقا yake cewa fa amma man baka fayadhubu wajdan walan wayantiqu bil hawa man qattabaka yace fa kullun yadda i waslan bilaila kowa yana kururuwa yana cewa laila shi take so laila shi take so wannan laila suna ne kawai ramzi ba wata laila ce ta gaske ba walaila la tukiru lahu bidhaka amma ita laila bata tabbatar da wannan magana ba kowa yana cewa shine dan lailanta kowa yana cewa shike da gaskiya kullu hizbin bima ladaihim farihun yace idha ishtabakat dumu'un fi khududin idan hawaye suka chabe a jikin kumatu tabayyana man baka mimman tabaka ana yake gane waye ya kuka da gaske waye kuma ya kuka na wasa ko na ƙarya ko na drama fa amma man baka wanda duk da gaske yake kuka fayadhubu wajdan zaka ga zai kusa narkewa saboda bakin ciki idan da gaske ne zai kusa narkewa a yayin da shi kuma wayantiqu bil hawa man qattabaka wanda ke kukan ƙarya kuma sai ka ji yana ma fadan san zuciyarsa idan da za a ce an yi wata mutuwa ga wasu suna ta kuka za a iya gane waye yake kukan gaskiya wanda mutuwar ta taba shi da kuma wanda kawai yayi yake bi yana kukan ne dan kar a ce ba bai yi ba Allah ubangiji ya kyauta malam ya ci gaba da cewa kullu ta'ifatayn taqulu lil ukhra lastum ala shay'in kowace kungiya a cikin su tana ce ma dayar ba a bakin komai kuke ba wala raiba ma'a kullin minhumma naw'un min al mashru' kaji magana ta adalci a gun malamai na gaskiya yace amma fa a kashin gaskiya kowanne daga cikin su yana tare da wani abu mai kyau tilawar da suke dincin a zahiri su bangaren farko abu ne mai kyau su kuma waɗannan neman samarwa da zakatan su tarqi samarwa da zakatan su riqqa wato tausasa zuciyar su da suke so su yi su ma abu ne mai kyau kaga kowanne ya da wani nau'i na abu mai kyau da ya rike ya bar daya wakaza hakanan kuma waqa'a at-tafriṭu fi musamma as-sunnah hatta ukhrija minha ba'du musammaha hakanan aka samu sawarwari aka samu tafriṭi aka samu wuce makadi da rawa aka samu tasgaro wajen musamma as-sunnah abinda yake nufi da aqida sunna tafriki mai kyau abinda ya tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama har aka fitar da wasu hatta ukhrija anha ba'd musamma haraka zare wasu abubuwa aka ce ba sunna bane abubuwa da dama da suka tabbata sunna ne tun wancan zamanin nasu ashe an daina jin labarin su akwai sunan mansiya akwai abubuwan da suke sunnoni ne amma ba sa faduwa kamar a zamanin Ibn Az-Zahabi din an yi rigima sosai akan mas'alata uluwi daukakuwar Allah subhanahu wataala an yi rigima sosai akan matsalar saki uku a kalma daya an yi buduntuno iri daban-daban akan mas'aloli da dama wanda a ƙarshe abinda jumhurin mutane ko gwamnati take goyen baya ko mafi yawan malamai suka goyi baya shine abin da ya saba wa sunna ana ji ana gani za a ce a sunna ba za a yi aiki da ita ba kamar yadda Ibn Mas'ud yake cewa za a yi wani zamani wanda sunna za ta zama bid'a bid'a ta zama sunna in ka kawo sunna sai a ce ka kawo bid'a in ka soki bid'a sai a ce ka soki sunna to shine irin zamanin da ake rayuwa tun fiye da shekaru 500 da suka wuce har zuwa yanzu Allah ubangiji ka kawo mana mafita yace aka cire wasu abubuwa daga cikin abinda ake cewa sunna hatta ukhrija anha ba'd musammaha wa udda bid'atan aka lissafa su a matsayin bid'a wa udkhila fiha aka shigar da wasu abubuwa ma laysa minha abinda baya ciki bi khabarin shadhin ta hanyar wasu hadisi wanda ba su inganta ba ko ta hanyar wasu maganganu wanda ba su inganta ba wa kadhalika ash-shar'u ودخل في مسماه اشياء في العبادات والمعاملات والانكحه والعقوبات هكذا a cikin shari'ar musulunci aka shigar da wasu abubuwa na ibadoji da wasu abubuwa na mu'amaloli na yau da kullun da wasu abubuwa cikin auratayya da wasu abubuwa cikin uquba da ake ma masu laifi wa ghairi dhalika da wasu waɗannan mimma fihi ikhtilafun abubuwan da akwai sabani akan tabbatar da su shin da gaske sun tabbata ko ba su tabbata ba fasara shar'u inda al-ami sai aka waye gari abinda ake ce ma shari'ar musulunci a gun ga magarin jahili ko ga magarin mutum ibaratan amma yahkumu bihi qasu shine duk abinda wani mai wa'azi ya bada fatawa akai to shine addini a gun jahilai wa in kana jahilan koda shi ma mai wa'azi shi ma jahili ya dan uwansu in suka tashi neman fatawa to maganan mutane suke nema in za su bada labari to maganan mutane tace hujja ai wane ne yace a kaza wane ne yace kaza ba kyau malam wane ne yace kaza haramun ba ruwan su da mai Allah yace ba ruwan su da shin wannan magana da wannan malami yayi ta dace da abinda Allah yace ta dace da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba ta dace ba babu ruwan su da wannan yanzu wanda suke bi kawai shine malamin su mai wa'azin su kasun da ke musu wa'azi a masallacin su ko a ungo su ko a inda suke rayuwa amma shar'u almunazzalu shi kaga dai ta shari'a wanda aka saukar asalin shari'ar da Allah ya saukar shine fama sabata bil kitabi was sunnati wal ijma shine abinda ya tabbata daga ainihin wato bil kitabi da alqur'ani was sunna da hadisi wal ijma da ijma'in al'umma muslimai malaman farko wa amma shar'ul mubaddal shari'a wadda aka juya ta kama fama yasturu min jahalatil hukami wal wukara shine abinda yake fitowa daga bakin jahilan alqalai da jahilan wakilan gwamnati wadanda aka nada limanci aka nada su tafsiri da wa'azi ko karban zakka ko kula da marayu wadanda suke magana a madadin gwamnati da sunan ilimi to wannan abin da ke zuwa daga bakunan su to shine shari'a wadda aka canza ta fal munazzalu wajibun wancan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wajibun shine abin da yake wajibi kai koyi da shi abin da Allah ya saukar abin da yazo a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama abin da yake cikin ijma'i to shine abin da yake wajibi kai aiki da shi wasani shi kuma wannan nabiyin wato abin da wasu suke fadi cikin malamai ko alqalai jahilai sa'igun yace abu ne da zai iya yuwa wato ba da zaran ka ji ne duka zaka kore shi ba sai an je an bincika shin abinda malaman suke fada yana da madogara a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai a karba ko ku bayi da shi sai a ainihin wato ai wurgi da shi wasalisu na ukun kuma wato magana da za a yi da jahilci kai tsaye yace manhiyun anhu an hana kai magana dan an baka wani wakilci ko an baka wata sarauta ko an baka wani ofishi ko an baka wakilci akan wani al'amari na addini an hana ka ka dinga fadan magana da jahilci at-tayyibatu ahallaha Allah ka sani ya kai musulmi at-tayyibatu abubuwa dadada na ci da sha da sutura da wurin zama da abin hawa da aure waɗannan duka ahallaha Allah Allah subhanahu wataala ya halasta su lana gare mu wa harrama al-khaba'itha Allah ya haramta munanan abubuwa najasa kazanta abubuwa marasa dadi abubuwa marasa kyau abubuwa marasa nuna tunani da sanin ya kamata na abinci da abin sha da sutura da na aure ko alaka da na gidaje ko ababen hawa da makamantansu fa ammal yahudu kaga dai su yahudawa fa bi zulmin minhum saboda sun yi zalunci ne harrama Allahu alaihim tayyibatin shine Allah ya haramta musu wasu ababe masu dadi kamar yadda Allah yake cewa fa bi zulmin min alladhina hadu harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira saboda zaluncin da kafiran banu isra'ila suka yi Allah ya ce harramna alaihim tayyibatin uhillat lahum sai muka haramta musu wasu dadadan abubuwa waɗanda a da an halasta musu wa bisaddihim an dhikrillahi saboda kuma yadda suke toshe kafar ambatan Allah kathiran da yawa saddihim an sabilillahi kathira da yadda suke toshe hanyoyin Allah toshewa mai yawa sai Allah subhanahu wataala ya haramta musu abubuwa dadada ina fata muna gane wannan malam ya ci gaba da cewa wa hamala alaihim asaran Allah kuma ya daura su akan wasu abubuwa masu wahala Allah ya sa su suka sha wahala kama kala ta'ala kamar da Allah yake cewa alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiy alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim Allah ya yabi bayin sa na kware yake cewa su ne waɗanda alladhina yattabi'una ar-rasulan nabiyya waɗanda suke bin annabin nan kuma manzo wanda al-ummiya wanda baya rubutu ko rubuta ko karanta rubutaccen magana alladhi yajidunahu wanda suka samu an rubuta labarin shi maktuban inda hum fit tawrat, an rubuta musu labarin shi a cikin at-taura wal injil da injila, ya amuruhum bil ma'ruf, sun sani cewa wannan annabi in yazo zai dinga umarnin su da kyakkyawan aiki, wa yanahum anil munkar, ya dinga hana su mummuna, wa yuhillu lahum at-tayyibat, kuma zai halasta musu dadadan abubuwa, wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith, kuma ya haramta musu munanan abubuwa, wa yad'u anhum israhum, sannan kuma zai cire musu kuncin da ke tare da su, wal aglal allati kanat alaihim, da kuma dabaibayin da da yake tare da su, za a sabasu sakata su wala. Wannan yana nuni zuwa ga duk abin da kaga Allah ya halasta, to ya halasta ne dan jin dadin ku mutane, duk abin da kaga Allah ya haramta shi ne dan kore muku barna ku mutane. Allah babu mauriyar da zai ci a cikin wannan abun, ku ne za ku ci dadin shi, ku ne za ku sha roman shi a nan duniya da kuma a gobe kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ya samu dace. Malam ya ce fal muharram khabithun, duk abin da kaga an haramta, ga bayanin duk abin da kaga an haramta shi khabithun, to mummuna ne. Aka ce khabif shine abin da yake bayi da dadi, ya saba wa dabi'ar dan adam, ko dai dadi na idan an saka shi a baka idan abinci ne, ko dadi na idan an mu'amalance shi idan abin mu'amala ne, kamar misali yanzu abubuwan da aka haramta na ababan ci kamar su giya, saboda ba su da dadi ne, ko da kana jin dadin su a baki, to amma cutarwa za ta biyo baya tana da matsala. Haka zina, haka ainihin caca, haka luwadi, haka ƙarya, duk wannan khaba'ith ne, sai aka haramta su. Munana ne ko dai a tunani, ko a jiki, ko a tarbiya, ko a zamantakewa da makamantansu. Kaddami kaman jini da aka ce an haramta. Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharramun ala ta'imin yata'amuhu illa muharram ala ta'imin illa an yakuna maitatan aw daman. Haka wal maita, da mushi, saboda mushi khabisu ne shi ma. Wa akli malin bizulmi, da cin dukiyar wani bisa zalunci, dukiyar maraya ce, ko dukiyar wani wanda ka sace masa, ko dukiyar wani wanda kai hulɗa da shi, duk dai dukiyar da zaka ci ba bisa halas ba haramun ne. Kar riba, da kuma kaman cin riba wanda babbar abin nan khabisa ce, saboda muninta da yadda take abin nan kawo barna, la ta'kulu riba adafan mudafa, kar ku ci riba wanda ninkin baninki ne na rashin imani, kar ku ci riba, an hana. Haka wal qimar, da kuma caca kwado, caca haramun ne saboda ita ma khabis ne. Wa akli sum, da kuma mutun ya ci guba dan ya kashe kansa, shi ma haramun ne, ko ya sanya wani guba abinci dan ya kashe shi, haramun ne. Was siba, da kuma dabbobi masu dagi, dangin ku dangin ainihin kerkeci da musa da giwa da kuliya da makamantansu, wato mage kenan, duk an hana ci saboda suna da fika. Haka waddam, ya sake maimaita jini. Wa kulli haywanin, da duk wani dabba khabithin khabithil gida, wanda yake cin mummunan abu kaman alade, saboda munin sa khabithin rijisu ne shi. Sannan akwai dabbobi wadanda suke suna cin kashi kaman jallala cikin kaji, ko wanda suke suna cin kwata kaman wasu agwagi wanda suke rayuwa a kwatami, ko kuma wadanda suke cin mushi, ko suke cin kabari irin gafiya da makamantansu, duk wannan suna daga cikin khaba'ith. Irid igtiza'u bihi, domin cin naman irin wannan dabbobin, yurithu taba'a, zai shiga cikin dabi'ar ka baghyan, zai mai da kai dan ta'adda wa atida'an, da wanda yake abkawa wasu halittu. Duk mutumin da yake cin wani abu wanda yake mummuna, to tasirin irin wannan mummuna abin da ya shafe shi, kamar yadda hatta mutane masu kiwo, zaka ga masu kiwon raƙuma, ɗabi'ar raƙuma na bin su ta aljananci da hatsabibanci, masu kiwon awaki zaka ga irin ɗabi'a ta awaki ta saukin kai da rashin cutar da kowa tana bin su, masu kiwon kaza haka, mai kiwon kare zaka ga zai waye gari ya zama kamar kare, in tamil alaihi yalhaf aw tatruku yalhaf, ko yaji cikin hayaniya yake da fagamniya. Haka wanda yake kiwon kaji zaka ga yana da irin dabi'a na kaji, to saboda zama wuri guda da abu manjulisa julisa injilarabawa, duk wanda aka zauna da shi sai an dauki dabi'arsa, to haka irin abincin da kake ci ko irin naman da kake ci, idan kana cin naman kare ko naman miciji ko naman ainihin wato kaza cikin dabbobi kaman kura ko kerkeci ko makamantansu, to ba za a ankara ba sai a ga irin wannan ɗabi'ar ta shafe ka. Kamar da Ibn Qayyim yake bayyanawa a cikin littafin Zadul Ma'ad, mutanen da ke cin alade zaka ga suna da hali irin na alade, dai yusanci, ba su da kishi, ba su da hankali, ba su da sanin mutuncin kansu. Kalli dai irin waɗannan al'ummar Turawa wanda suka maida cin naman alade ya zama al'ada su ta yau da kullum. Kalli da suke da rashin kishi ko da dan kankani ko da irin kishin da dabba yake da shi akan matarsa ba su da shi. Ina fata mun fahimci wannan. Shi sa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake san tayyibat. Jibai da yake san naman kaza da naman akuya saboda wannan tayyibat ne. Jibai da zakara yake da kishi akan iyalinsa. Zakara yana da siffofi da yawa na hankali. Dan haka ana girmama shi, ana yaban shi akan kishi da mazantaka da jarinta da tsara amanan lokaci da sauransu, kamar yadda Jahi zai bayyana a cikin Al-Haywan. Dan haka zaka ga malamai suna son cin naman zakara. Al-Imam An-Nasa'i ya kasance yana cin naman zakara sosai. To haka har yanzu in ka kalli waɗannan abubuwan haka suke a cikin ɗabi'a game da irin abincin da mutane suke ci da irin dabbobin da suke cin naman su, to wannan ya da tasiri irin waɗannan irin mutane za su zama, wani irin tunani za su yi, wani irin yanayi za su yi. Allah Ubangiji ya samu dace. To haka sai aka hana saboda alfanu gare mu. Wakama wakadaddamu, haka nan shi ma jini huwal hamilu lil-igtiza'i bihi yurisu at-tab'a baghyan wa atida'an. Saboda haka nan inda mutum ya dinga cin jini a tare jini ya sha, wannan zai gadan mishi da ɗabi'a ta ta'addanci. Saboda hatta zubar da jini, mutum ya saba kallon ana zubar da jini kaman kallon fina-finai, waɗanda suke fina-finai ne da a cikinsu ana harbin mutane ko ana dukansu jini na zuba ko ana saransu da makami ko ana kashe su. Idan yaranka suna kallon irin wannan fina-fina, bayan lokaci kankani wannan ɗabi'ar za ta same su. Ɗabi'ar ƙoƙarin zubar da jini da rashin jin tausayi in sun ga an ciwo mutum rauni, wannan yana iya same su. Wannan abu ne da an tabbatar da shi a kimiyyance. Liquwwati shahwati wal ghadab. Saboda ƙarfin sha'awa da fushi zai dinga tasowa mutumin da yake shan jini. Wakadhal khamr. Haka nan giya. Ita ma duk mutumin da ke shan giya zaka ga za ta canza mai ɗabi'a zuwa rashin tunani da rashin sanin ciwon kanshi da rashin sanin ya kamata da almubazzaranci da wulakanta kai. Saboda giya wata aba ce wulakantacciya, abin nan ne za a ɗiba gero ko dawa wanda sai an bar shi ya riɓe ya yi wari sannan a zo a sarrafa, to kaga an wulakanta dukiyar, an wulakanta wannan ainihin arziki. Don haka sai ka ga mai shan giya yana waye gari da irin wannan ɗabi'a wadda take ta rashin sanin ciwon kai. Fal muharramatu tadurrul mizaja waddina aw ahadahuma. Dukkanin ababen da aka haramta zaka ga tadurrul mizaja, suna cutar da mood, ɗabi'ar mutum, wato consciousness din mutum, yadda yake tunani, yadda yake kallon rayuwa. Dukkanin abubuwan da aka haramta zaka ga za su cutar da shi ta wannan waddina, kuma su cutar da shi ta wajen addininsa aw ahadahuma, ko kuma su cutar da ɗayan biyun, ko dai su cutar da kai addininka da ɗabi'arka, ko kuma su cutar da ɗaya daga cikin waɗannan guda biyun. Wakadha man akala fawqa adatihi yatadarraru bihi. Haka nan wanda yake cin abinci fiye da abin da ya kamata ya ci, ya ci ya kat, ya cika cikin shi ya oba, za ga shi ma wannan ƙarshe cutar da kansa yake. Abincin nan zai cutar da shi, maimakon ya zama mishi wato giza sai ya zama mishi wabal, maimakon ya zama mishi ainihin abin da zai zama ya taimake shi wajen gina jikinsa, sai ya tara mishi kitse na banza, ko ya sa mishi katon tumbi, ko ya toshe mishi abin nan veins din shi na jini, ko ya kawo mishi ciwon zuciya, ko siga ta zarce mishi cikin jininsa, ko wasu abubuwa makamanta haka. Duk mutumin da ya ɗauki ɗabi'ar ya kuluna kama ta akulul an'am, dinga ci kaman dabbobi, to wannan ba ɗabi'a ce ta mumini ba. Ya ishi mutum kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa ba dan adam bai cika jaka wadda ta kai cikin shi sharri ba. Ya ishe ka kaci ɗan lomomi wanda za su miƙar da gadon bayanka. In ya zama ba makawa sai ka ci, ce to ka raba cikinka gida uku, ka ci ka sha ka yi numfashi. Allah Ubangiji ya tsare mu. Malam ya ci gaba da cewa وكذا سيتي والمعروف كل صلاح وعدل وخير المعروف ابن الشرائع تسني تيدد شيشين كل صلاح دون ابو من نغرتا وعدل دون ابو وند يكي ينا كم ماوني نا عدلتي نا قسطي وخير دد ابن ديكي الخير abubuwan da shari'a ta yadda da su a matsayin masu kyau abubuwan ta yadda su a matsayin adalci abubuwan ta yadda su a matsayin alkhairi to su ake magana anan wal munkaru abin kyama kuwa kullu fasadin shine in kaga shari'a tana kyama abu to abu ne wanda yake na barna wa baghyin da ta'addanci akan rayuwar mutane ko mutuncin su ko addinin su ko duke su wa zulmin da zalunci aje abu a inda ba nan yake ba wa fuhushin da kuma abun Allah wa dare abinda dabi'a ma ba ta san shi wadannan sune zaka ga abubuwan da shari'ar musulunci ta hana wannan yana ga mana ka'idoji ne wadanda koda an samu wani sabon abu ba a san inda za a sa shi ba to za a duba ya dace da ma'arufi akwai nagarta da adalci da alkhairi a cikin sa to da ilhaqin shi da abinda shari'a ta yaddishi ko kuma a ga akwai barna da fasadi da zalunci da abun Allah wa dare da ta'annati to za a ilhaqin shi da munkari shari'a ba ta san shi wa tayyibu abu mai kyau abu mai kyau shine kullu halalin mari'in hani'in min kasbin tayyibin abinda ake ce ma at-tayyib mai dadi shine kullu halalin dukkanin abinda shari'a ta halasta mari'in wanda yake ingantacce hani'in wanda yake da dadin sha'ani kashirin fakuluhu hani'an mari'a min kasbin tayyibin kuma a same shi ta hanya wacce take mai kyau ma'ana abu mai kyau mai gaskiya mai dadin sha'ani wanda shari'a ta halasta wanda kuma aka mallake shi ta hanyar da ta halasta mu kiyaye sawa'un dukiya ne ko abinci ko abun aure ko abun sutura sai ya cika waɗannan sharɗan da zama at-tayyib ya zama farko tukunna shari'a ta halasta amfani da shi sannan kuma abu ne wanda yake mai dadi lafiyayye sannan hanyar da ka bi ka same shi hanyar da shari'a ta yadda ne abu a samu wannan abu hanyar da shari'a ta yadda abu a same shi sannan ka bi ka same shi malam ya ci gaba da cewa wal khabithu abinda yake kuma mummuna a shari'a kullu haramin wabi'in nakidin mu'zin shine duk wani abu da yake haramun shari'a ba ta yadda shi ba wabi'in wanda yake mai kawo matsala nakidin wanda yake mara kyau mu'zin wanda yake mai cutarwa min kasbin muharramin wanda kuma aka same shi ta hanya ta haram wannan shi kuma shine abin da yake cewa al khabith wato abin da yake farko tukunna shari'a ta haramta idan aka bincika za a same shi yana da matsala yana da cakudede ne barna a cikin sa yana da kuma cutarwa yana dawo da matsala ga wanda suke amfani da shi haka shi ma game da sutura game da abinci game da abin sha game da abun aure game da abun hawa game da sauransu malam ya ci gaba da cewa qala ta'ala Allah ya ce qul la yastawil khabithu wat tayyibu walau a'jabaka kasratul khabith kace musu lalle a da abu mai marar kyau da mai kyau ba sa iya zama daya kul kace musu la yastawi baya daidaita al khabith mummuna wat tayyib da mai dadi walau a'jabaka kasratul khabith koda ko yawan abin nan marar kyau ya burge ka tarin dukiya mai yawa wata ke tabarna ce ta haramun ce koda ta burge ka to dai tana nan bata kai darajar mai wanda yake na al khairi ba tarin barna tarin abu na batanci tarin abu wanda yake mara kyau komun yawansa komun yadda yake burge mutane komun yadda ake yayin sa komun yadda duk mutane suka raja a zuwa gare shi to ba zai daidai da mai kyau ba wa fil hadisi ya zo a cikin hadisi wanda ya gabata a baya al halalu ma ahallahu Allah wal haramu ma harramahu Allah wa ma sakata anhu fa huwa mimma ufiya halas shine abinda Allah subhanahu wataala ya halasta haram shine abinda Allah subhanahu wataala ya haramta Allah shi yake da karfin ikon halastawa da haramtawa yasa Allah yake cewa wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib kar ku dinga cewa da harshen ku kawai kaza halas ne kaza haram ne ku dinga haramtawa da karfin bakin ku ko da karfin molo kan kanku kar ku dinga haka Allah ne yake da wannan ikon kar ku je kuna kirkiran ƙarya kuna dangantawa ga Allah to don haka haram shine abin da Allah ya haramta halas shine abin da Allah ya halasta koda mutane sun ga aka san haka wani abu Allah ya haramta su kuma mutane suna gana ai halas ne suka ci gaba da yi ko mun yawan wanda suke bai zama halas ba wani abu wanda Allah ya ainihin halasta mutane suka ga su ba su so sun haramta ko mun irin yadda suke ganin murin sa to yana nan a halas din shi ba zai tashi daga haram ba yana nan a halas din shi tunda Allah ne ya halasta shi ko yana nan a haram din shi tunda Allah ne ya haramta shi yawan mutane da suka juye tunanin su ya zama ba irin na shari'a ba bai canzawa abin hukunci malam ya ci gaba da cewa wa nabiyuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama annabinmu annabi muhammadu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama bu'itha an aiko shi bil hanifiyati samha da addinin musulunci wanda yake hanifiya miƙaƙƙen addini millata ibrahima hanifa addinin annabi ibrahim wanda yake akan miƙaƙƙiyar hanya as-samha wanda yake da sauƙin bi addinin musulunci yana da sauƙi kowa zai iya shigan shi kowa zai iya bin shi kowa zai dace da shi ba yi da wahala ba yi da kunci ba shi da ainihin nunkufarci waya da al-asara bo bi wada al-asari Allah ya aiko shi da ya tunkuɗe mana abubuwa masu wahala waɗanda ba za mu iya ba wal aglal da dabaibayi wanda zai hana mutun sakewa wa bi ibahati tayyibati kathiratin kuma Allah ya aiko shi da halasta mana abubuwa dadada masu yawa abubuwa masu dadi waɗanda aka halasta mana hurrimat ala ahlil kitabai waɗanda da an haramta su ga waɗancan yahud da nasara an haramta musu yin sallah sai a cikin gidan masallaci ba halasta musu yin taimama ba da a zamanin su idan mutum yayi laifi babu tuba babu kafara sai dai ya kashe kanshi shine tuban sa shine kafaran sa mu kuma idan mutum yayi laifi sai Allah subhanahu wataala ya ce kar kuma rubuta a bari bawa na zai tuba in ya tuba sai a rubuta mishi ladan tuban in Allah ya so sai a ninninka ma ulaiikal ladina yubaddilullahu sayyiatihim hasanat laifukan Allah sai ya ce a markade ma a mai maka da su abubuwa wanda suke wato na lada gashi nan dai falala iri daban-daban Allah ya halasta mana abubuwa da dama waɗanda su saboda wancan fa bi zulmin min alladhina hadu Allah bai halasta musu falillahi alhamdu ala dinil islam alhanifi muna godiya ga Allah subhanahu wataala wanda ya mana falala ya sanya mu a cikin mabiya wannan addini na musulunci alhanifi wanda yake miƙaƙƙe fa innahu yusrun lalle shi wannan addini ne mai sauki wa rifqun kuma addini ne mai tausayin bayin Allah da ke bin addinin wa rahmatul lil alamin kuma rahama ce shi addinin rahama ne shi manzon addinin rahama ne ita shari'ar addinin da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko mana fa abaha Allahu lana al-ghanaima kashi zai buga mana misalai irin abubuwan da aka halasta mana mu al'umma annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama waɗanda galibin su ba a halasta ma waɗansu al'ummomi ba na farko shine kamar ganima yana daga cikin khasa'is na wannan al'umma khasa'is na shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya ambata a cikin hadisin sa ingantacce wanda yake cikin Bukhari da Muslim yake cewa an bani wasu abubuwa waɗanda ba baiwa annabawa ba malamai sun lissafa waɗannan abubuwa suna da yawa wasu sun kai su har zuwa wajejen guda 30 ko makamantan su daga ciki yace an halasta mana ganima a zamanin baya a zamanin da kafin zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan annabawa suka yi jihadi suka kashe kafirai suka tara dukiyar ta kafiran bai halasta su ci komai daga cikin dukiyar za a tara dukiyar ne a koma gefe a tsaya a jira idan Allah ya karbi wannan jihadin Allah ya karbi aikin su sai Allah ya aiko da wuta daga sararin samaniya ta sakko ta kone duka wannan dukiya ta kafirai idan kuwa an samu cikin musulman wani yayi rashin gaskiya ko ha'inci ko yayi zari ya zare wani abu cikin wannan dukiya ta kafirai ya boye sai wutan nan ta ki saukowa sai an sake checking an yi checking an dudduba kayan musulman nan an zare abinda ya zama na gululi na rashin gaskiya na corruption an maida shi cikin wannan tarin dukiya ta kafirai sannan Allah zai aiko da wuta ta kona amma mu al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya halasta mana ganima yace fai'i ce ganima duk abinda aka samu na dukiya da ƴaƴa da mata za a kame a matsayin bayi za a dauke dukiya a matsayin ganima Allah kuma ya bada ka'idar yadda ake ainihin wato raba ganiman nan na farko kenan wala hamal ibli da namar raqumi a yayin da su kuma a da an haramta musu namar raqumi saboda zangayin su wa muakalatil haid da zama tare da mace mai haila a zauna a ci abinci da ita a kwana a ɗakin ta a sa ta yi kunzugu a rungume ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shar'a shi an halasta wannan kamar yadda Aisha take ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana umarta ta da ne kunzugu sai kuma ya mubasharance ni ya rungume ni wa ana haidun alhalin ina cikin haila to a zamanin nan banu Isra'ila a da mace mai haila za a ware mata wani daki ne a bayan gida wani katon kurkuku ko wani katon keji kamar na kaza sannan sai a saka ta a ciki ba za ta fito ba sai ta gama ba ta shiga cikin mutane ba a cin abincin ta ba a kwana a ɗakin ta ba a magana da ita ba a zama inda take saboda tana da larurar haila duk wata sai ta samu kanta a cikin irin wannan larura a gona rayuwa da kunci take to mu kuma sai ainihin wato Allah subhanahu wa ta'ala ya rangwanta maka ya rangwanta mana yas'alunaka anil mahidi qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahidi wala taqrabuhunna hatta yatahurna suna tambaye ka game da haila wurin haila ko lokacin haila Allah ya ce kazanta ne ku gujewa mata gujewa da zaku musu kawai shine gujewar mu'amala ta aure kar ku kusance su sai sun yi tsarki duk abinda ba wannan ba ba a hana ba hulɗar zamantakewa ta yau da kullun da cin abinci da zama wuri daya da mubashara duka ba a haramta ba wannan yana daga cikin saukin da aka yi mana wa abahalanal amala fis sabti sannan Allah subhanahu wataala ya halasta mana yin aiki ranar asabar yayin da su kun banu Isra'ila aka hana su aka ainihin wato hana su yin aiki aka hana su yin su ranan asabar saboda abinda suka dinga yi na laifuffuka sannan suka koma suna yin dabaru suna yin ainihin wato magudi dan su je su saka wato abin nan tarko a ranar juma'a ko su kame su saboda kifin kuma za su ta ranar asabar gashi an hana su saboda jarabawa da Allah ya musu akan wannan wa arba'an min az-zawjati sannan Allah ya halasta mana yin aure har guda hudu ga musulmi ya halasta yin aure har hudu fankihu ma qabalakum minan nisa'i mathna wa thulasa wa ruba wannan shine abin da ya halasta koda mutane a yanzu rayuwar su ta juye tunanin su ya zama irin na wasu wadanda ba musulmai ba suna kyamar abin da ake cewa polygamy wato ta'addudiz zawjat mutane suna kyamar shi amma dai shine abin da Allah ya shar'anta shine abin da Allah ya halasta kuma shine daidai shine shari'ar Allah da ya halicce mu ya kamata musulmi mu dawo cikin taitayin mu mu daina kyamar abin da Allah ya halasta halas ne in kai ba za ka yi ba ko ke ba za ki yadda ai ba wannan wani abu ne daban amma kokarin mu nuna cewa wannan shari'a da Allah ya yi kamar Allah bai iya ba mu ba mu fahimta ba mu ba masu mai ta kawo mata wato cikas mai ta sukanta kamar ba musulmai bane mu to jama'a wannan babban ta'annuti ne abu mafi hadari shine ka ja da dokar Allah koda abu ya halasta in baka yi babu komai amma koda kana yi idan ka ce ba kyau bayan Allah ya ce da kyau to wannan zaka iftara daga musulunci kamar giya Allah ya haramta giya in ka sha sunanka mai saban Allah za a yi maka haddi in an kama ka zaka tuba in ba a kama ka ba amma koda ba ka sha in ka ce giya ta halasta to wannan ridda ne domin yanda kana canza hukuncin Allah ne ina fata mun gane wannan to haka shi ma irin wannan wa iddatan minas sarari da kuma abin da ya sawaka na adadi mai yawa na daga concubines wato sadaka idan zamani ne da ake samun su ana yaki ana jihadi idan mutum ya samu sadaka aka bashi ita a ganimar yaki ko ya sa kudi ya siya ko aka bashi kyautarta to ita ma wannan ta halasta gare shi a matsayin ta na sadaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da sadaka sahabbai sun yi tabi'ai sun yi musulunci ya tabbatar wannan abu ne da babu shakka akan sa walla afwa an asaril ghaid sannan akai mana ahwa daga asaril ghaid abinda yake bayyana na ragowar wari ko wani dan mitsitsin abinda ya saura na ainihin wato gaibi idan mutum ya je ban daki yayi wato yayi tsarki dan abinda zai saura din nan to babu laifi akai ba babu matsala insha Allah saboda yadda lokaci ya kure zamu saurara anan sai mun hada a darasi na gaba insha Allah nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh